Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 18 ga watan Janairun shekarar 2018 Ibrahim Jarmai ne tare da Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko Hafsat ba mu kanin labaran
Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya ce za a gudanar da zabe a kasar nan da watanni 4 zuwa 5 zabe na farko tun baya da aka hambarar da daddadan shugaban kasar Robert Mugabe Ma'aikatar harkokin wajen Syria ta fada a yau Alhamis cewa kasancewar sojojin Amurka a Syria tamkar tsokanar fada da kuma keta dukiyar kasar ce. Ma'aikatar ta yi wannan furucin ne bayan da ministan harkokin wajen na Amurka Rex Tillerson ya bayyana jawabinsa jiya Laraba.
Kanan labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kungiyar nan ta Niger Delta Avengers da ta yi kaurin suna wajen kai harahare na fasa bututun mai ta bayyana aniyarta ta sabunta kai wasu sabbin haraharen kuma da karin Najeriya ke cewa da ke aiki a yankin
mu da yadda muke ba abin da ya karfin mu cikin ikon Allah ya mu gaba da ayyukan kalubale ɗaya da muke fuskanta shine muna kira ga jama'a musamman waɗanda suke nan Niger Delta
Sai kuma jihar Maiduguri inda jami'an tsaron farin kaya Civil Defense suka samu nasarar kama jarkoki 40 makare da man fetur da aka boye cikin wani buhu kuma ana zaligin irin wanda ake kaiwa ɗan kungiyar Boko Haram ne
mota sai ta tsaya ta soki su kuma su fito daga jeji su bada kuɗi su kwashe ka gankan zaka sakaman hatsi ne aka zuba a cikin buhuna amma haga fetur ne so suka ga yaran mu suka tsere suka bar
Akwai mu da shirin sai bango ya tsagi na Jummai Ali amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya ce za a gudanar da zabe a kasar nan da watanni 4 zuwa 5. Zabe na farko tun baya da aka hambarar da daddadan shugaban kasar Robert Mugabe. Mnangagwa ya yi wannan alƙawarin jiya Laraba yayin wata ziyarar aiki da ya kai Mozambique makwabciyar kasar sa a cewar jaridar Herald ta gwamnatin kasar. Dole ne mu yi ta yaya ta samun zaman lafiya a cewar shugaban Zimbabwe lokacin da yake ba da sanarwar yin zaben. Yayi alƙawarin zai tabbatar an gudanar da zabe cikin yanci da adalci domin tabbatar da cewar Zimbabwe ta shiga jerin ƙasashen da suka cancanci demokradiyya. Ana sa ran yin zaben a watan Yuli ko Agusta. Tsohon shugaba Mugabe dan shekarar 93 yayi mulki a Zimbabwe na tsawon shekaru 37 kafin aka tilasta masa sauka daga mulki a watan Nuwambar bara bayan da sojoji suka yi masa juyin mulki kuma yayi hasarar goyen bayan ƴan majalisar dokokin kasar ƴan jam'iyyar Zanu PF da ke mulki lokacin tsawon mulkin Mugabe a Zimbabwe zabukan da aka gudanar a kasar sun fuskanci magudi da tarzoma
Ma'aikatar harkokin wajen Syria ta fada a yau Alhamis cewa kasancewar sojojin Amurka a Syria tamkar tsokanar fada ne da kuma keta daucin kasar. Ma'aikatar ta yi wannan furucin ne bayan da ministan harkokin waje na Amurka Rex Tillerson ya bayyana a jawabinsa jiya Laraba cewar Amurka za ta ci gaba da ayyukan da take yi ta hanyar diplomasiya da soja a Syria har sai an ci nasarar yakar 'yan ta'addan kasar. Amurka na jagorar sojojin haɗin gwiwa wajen kai harahari ta jiragen sama na yaƙi akan sansanonin ISIS a Syria da Iraki tun shekarar 2014 a watan da ya gabata ne ma'aikatar tsaron Amurka ta ce akwai kimanin sojojin Amurka 2000 a Syria
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da rahoton ta na shekarar 2018 inda ta kira ga shugabannin ga shugabanni da su yi yakin siyasa masu ra'ayin kama karya da ke rabewa da guzuma domin su harbi karsana. Shekarar da ya gabata na nuna muhimmancin ture barazanar da 'yan siyasa masu neman matsayi da manufofinsu na ɓatanci ga al'umma, a cewar Kenneth Roth, babban daraktan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Roth ya zargi masu ra'ayin mulkin mallaka da neman hanyoyin da za su mai gwamnatin da aka zaɓa bisa tafarkin mulkin demokuraɗiyya waɗanda suke da ƙayyadaddan dama da gudanar da harkokin mulki bisa doka. Rahoton ya zaɓi ƙasar Faransa a zamar zakaran gwajin dafi, misalin bijirewar da ya samu nasara, inda shugaba Emmanuel Macron ya jagoranci yaƙin neman zaɓen sassaucin goyon bayan Turai akan mai ra'ayin riƙau wato Marine Le Pen.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, India ta gudanar da gwajin makami mai linzami mai iya ratsa nahiyoyi a karo na biyar daga tsibirin Abdul Kalam a gabar tekun gabashin ƙasar. Makamin mai linzamin, wanda shi ne mafi girma da ƙasar ke da shi, samfurin Agni V, na iya cin zangu sama da kilomita 5,000, zai kuma iya kaikaitar baki ɗayan ƙasar China idan har aka miƙa shi ga dakarun ƙasar. Mun yi nasarar gwajin makamin nukiliya samfurin Agni V, inji ministan tsaron ƙasar ta India, Namala Shethraman. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta kwatanta wannan gwaji a matsayin wani babban ci gaba ga matakan kare ƙasar ta India. Wannan makami mai linzami mai tsawon mita 17.5, wanda kuma akan harba shi daga doron ƙasa zuwa doron ƙasa, zai iya ɗaukar makamin nukiliya mai nauyin tan 1.5. Yana kuma da muhimmanci ga ƙasar ta India, lura da irin muhimmancinsa a yunkurin da take yi na kyautata fasaharta ta fannin nukiliya domin kare kanta, a cewar masu fashin baki a fannin tsaro. An yi kiyasin cewa India na da kayan makamin nukiliya a tsakanin 120 zuwa 150. Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu fara rahotannin namu daga yankin Niger Delta a tarayyar Najeriya, inda kungiyar nan ta Niger Delta Avengers da ta yi kaurin suna wajen kai hare-hare da fasa bututun mai, ta bayyana aniyarta ta sabunta kai wasu sabbin hare-hare a kan wuraren da ake haƙar ɗanyen mai. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Abubakar Lamida Sokoto, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kungiyar nan ta 'yan bindigar Niger Delta da ta yi ƙaurin suna wajen kai hare-hare kan harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai a baya-bayan nan, wato Niger Delta Avengers ta bayyana aniyarta na dawo da kai sabbin hare-hare kan harabobin ayyukan ɗanyen mai. Kungiyar dai ta Niger Delta Avengers ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta aikewa manema labarai, mai dauke da sa hannu wani da ke kiran kansa General Modoj Abinebu. Sanarwar dai ta ce babu wani saurarawa, nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa za ta ci gaba da tsananta kai hare-hare a sassa daban-daban inda ake gudanar da ayyukan haƙar ɗanyen mai. Sanarwar ta ci gaba da cewar ta yi watsi da duk wani shiri na sulhu da gwamnatin tarayyar Najeriya domin kawo ƙarshen hare-harenta a yankin na Niger Delta, musamman kan kamfanonin mai. Kungiyar data Niger Delta Avengers ta ce za ta fito da wasu sabbin dabaru na zamani domin da hare-harenta ga kamfanonin ayyukan mai. Dangane da wannan sanarwa da kungiyar ta Niger Delta Avengers ta fitar, na tuntubi mai magana da yawun rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, Operation Delta Save, Major Ibrahim Abdullahi.
Wannan barazana ba wata sabuwar abu ba ne.
kowa zai iya rubuta abin da yake so ya tura yanan gizo. Su wanda suka wannan barazana ko su wane ne ma ba a san su ba. Yanda abubuwan nan ke zuwa bai kamata ma a rinka daukan su da wani muhimmanci ba ballantana har abin da kace na ce kan abin. Saboda in mutane ne wanda suka sa abin da suke ai za su fito su ce mu ne wani kaza. Kuma tabbas ne kowa yana ganin cewa jami'an mu da hafsoshin mu suna duka yankunan nan na Niger Delta. Kuma ba saboda wani abu ba saboda wannan tsaro ne na rayuka da dukiyoyin jama'a da na kasa baki da. Kuma wannan aiki ba za mu kasa a guiwa ba.
Haka kuma kungiyar ta Niger Delta Avengers ta kira kamfanonin mai da cewar masu kunnen kashi ne kuma ta ce kamfanonin su shiga taitayin su. Ga martanin da mai magana da yawun rundunar tsaro ta Operation Delta Save Major Ibrahim Abdullahi ke cewa dangane da wannan ikirarin.
To shi da suka yi wannan bayani ai ina gani a wajen su za a samu karin bayani. Mu dai yadda muke ba abin da yafi karfin mu cikin ikon Allah za mu ci gaba da ayyukan mu. Kalubale ɗaya da muke fuskanta shine muna kira ga jama'a musamman waɗanda suke nan Niger Delta su rinka taimaka mana da bayanai
dangane da wannan ikirarin. Wani dan yankin Niger Delta yace
why the Niger Delta Avengers criminal. The federal government has also acted as criminal on even with oil companies.
Yana cewa ne sunana Dick Saro ne, abinda ya sa ƴan yankin Niger Delta ko kuma ƴan kungiyar Niger Delta Avengers suka zama ƴan ta'adda. Ita ma gwamnatin tarayyar Najeriya mai laifi ce kasancewar ta wajen hada kai da kamfanonin ayyukan hakar danyen mai wajen bata muna muhalli. A gaskiya a ra'ayina bai kamata a saurara ma ƴan kungiyar ta Niger Delta Avengers ba sam-sam, saboda saurara musu baya da amfani domin ci gaba da sake jiyowa da kai hare-hare matukar koma baya ne a yanzu. Hare-haren ƴan bindiga a yankin Niger Delta na janyo matukar koma baya ga adadin danyen man da ƙasar ta Najeriya ke fiddawa a duk ranar Allah, wanda hakan ke nufin koma baya ga kudaden shigar ƙasar ta Najeriya. Bisa la'akarin cewar ƙasar ta dogara ne ga albarkatun mai kusan kashi 95 daga cikin 100. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bagwani sai Allah alaka.
To madalla a gaida Abubakar Lamido Sokoto. Akan haka ne zamu bude layin waya a shirinmu na dare domin a kira a bayyana ra'ayi. Sai kuma Maiduguri, inda jami'an tsaron farin kaya Civil Defense suka samu nasarar kama jarkoki 40 makare da man fetur da aka boye cikin wani buhu wanda ake zargin irin wanda ake sayarwa ƴan kungiyar Boko Haram ne. Daga Maiduguri ga Husaini Muhammad da ƙarin bayani.
A irin nasarorin da suka samu a wannan sabuwar shekara ta 2018, jami'an tsaron farin kaya ta Civil Defense sun yi nasarar cafke jarkoki 43 dauke da man fetur, tare kuma da waɗansu jarkoki guda 17 lita 5-5, inda su ma aka cike su da man fetur aka kuma sanya su a cikin buhu wanda suke zargin ana kaima ƴan kungiyar Boko Haram ne da ke cikin daji. Komanda Ibrahim Abdullahi yace sun samu jarkokin man ne akan hanyar wani gari da ake kira Ngom, inda suke kyautar zaton ana sawa a buhu ne domin baddar sawu.
Ngom din nan wata ƙauye ce ta hanyar Mafa. To wannan wurin ya shahara titi ne na ƴan Boko Haram sukan zo da babura da komai. Ake so a sayar ma ƴan Boko Haram da suke zuwa a babura mota sai ta tsaya ta sauke su kuma su fito daga jeji su bada kuɗi su kwashe. Ka ganka ne za sakamakon hatsi ne aka zuba a cikin buhuna, amma haga fetur ne. So suka ga yaran mu suka tsere suka bar wannan, shi yasa haka muka tattaro muka kawo.
Komandan ya sake gabatar da waɗansu ƴan gudun hijira da suke satar dabbobin mutane, inda suka ce wahala ce ta sanya su shiga sata. Waɗannan ƴan gudun hijira dai suna zama ne a wani sansani na ƴan hijira da ake kira Bakasi.
To ina zama can dan ni bani da katin abinci, don kuma ni abin da zan ci zai bani wahala, shi yasa na shiga wannan hali. Ina da ɗaki a can amma katin abinci ban da shi, bani da katin abinci kuma ni ban da kowa can, ni kadai ne. Babana ya rasu shi a gwazan Boko Haram sun kashe shi.
Komanda Ibrahim Abdullahi ya ƙara da cewa za a gurfanar da su a gaban kuliya domin yanke musu hukuncin da ya dace. Yace jama'a su zama masu sa ido da maida hankali akan dukkan al'amuran da suke gudanarwa. Husaini Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya.
a gaida Hussein Muhammad. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:14 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Hussein Adamu, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin. A makon jiya, ministan ya amsa wa Malama Aisha tambayar da ta yi. Malama Aisha, kina da wata tambayar ne?
Akwai wata.
To.
A shekara ta 1993 aka fara bikin ruwan sha ta duniya domin tunatar da al'ummar duniya muhimmancin tsaftace ruwan sha. Daga lokacin zuwa yanzu, wani irin kokari gwamnatin Najeriya za ta wajen nuna wa al'ummarta hoɓɓatan da ta yi daga wancan lokaci zuwa yanzu?
To, kin gama tambayoyi?
Eh, wannan shi ne tambayata.
To, minista gare ka.
A kodiyan da wadda masu tambayar da kodiyar sai ta sake minista, amma
cewa ta yi majalisar ɗinkin duniya ta tsaye da ranar ruwa. To, wai wani hoɓɓasa gwamnati take yi na tunasar da na wayarwa da jama'a kai?
To, a kan tambayar da kai kan wani taimako muke na jihohin Arewa maso gabas. To, tun da muka shigo a shekara biyu nan da muke bi shekara muna ware kuɗi kamar naira biliyan ɗaya musamman don saboda wannan yanki, kuma a bara da kuma bana insha Allah, kuma har a kasafin kuɗi na baɗi duk mun ware wannan kuɗi wanda amfaninsu ana ayyuka na bunƙasa ruwan sha musamman garuruwa wanda da ko tashi hankali ya tashe su, amma daga baya an samu zaman lafiya sun dawo garinsu, amma su zo sun karbi an babbata abin da wato rijiyoyinsu da sauransu. Muna aiki ne, sannan akwai wato sansanin 'yan gudun hijira wato IDP camps nan ma muna zuwa ana musu kamar rijiyar burtsatse da kuma har da banɗakuna da sauransu. So wannan shekara biyu a jere muna yi tunda gwamnatin ta shigo da shekara ta 2016 da kuma bana da 17 Allah yadda, haka kuma za mu ci gaba da yi. Wannan ɓangaren ma'aikata na ne kawai, ba abin da ya shafi ma sauran shirye-shirye da gwamnatin tarayya take kan raya wannan yanki. Wannan kenan. Batun kuma ranar bunƙasa ruwan sha, to ai abin da muke ta yi kenan. Mun riga duk shekara mu ma ai muna yin wannan bikin, sannan kuma muna faɗakar da mutane akan abubuwan da ya kamata a yi, ko bara da bana ma har mun yi tafiya haka a ƙasa, mun je gidan talabijin mun yi abin nan mun faɗakar da sauransu. To, amma ba shi ne kawai magana ba, akwai ƙuduri na Millennium Development Goals wanda aka yi zuwa shekara ta 2015. A wannan ƙudurin da aka yi na duniya ta yi na Millennium Development Goals, Najeriya ta ɗayin takarwa duk da dai an burin shi ne akai a ce jama'a ƙasa kamar kashi 75 na jama'a ƙasa a ce suna da ingantaccen ruwan sha. To, ba mu samu mun kai 75 ɗin ba, amma dai mun kai kashi 69. To, sai dai kuma yake ana yiwuwar jama'a suna ƙaruwa idan ba a ci gaba da ƙarfafa wannan tafiyar ba, to ai za a samu rangwame. Za a sami rauni raga. To, shi ne abin yanzu ana da sabon ƙuduri, of course mun sani na zuwa ta shekara ta 2030, wato Sustainable Development Goals. To, tsare-tsaren da muka shigo da su yanzu kamar na tafiya shi nan da ƙoƙari yadda za mu taimaka wa jihohi in suna da manya-manyan aiki na ruwan sha na manyan garuruwa da za su yana da abin nan cikin tsarin da yake nan da muke da shi kenan. Sannan mu akwai abin da na manta a bayan magana, akwai yanzu haka kwanan nan Allah da za mu samu dokar ruwa ta ƙasa wanda da ƙasar nan ba a da irin wannan doka. A wannan samu wannan doka idan muka yi zai ba da dama masu mutum mai hannun jari ko mai zaman kanshi ko wani kamfani za su iya zuwa ma su kafa gidan ruwa dinsu su ya bututu ko a cikin unguwa ko abin da su dinga raba ruwan nan suna sai da shi suna karbar kudin shiga har su mai da kudin su. To akwai tsare-tsare da yawa da nake da kan haka wannan abin, amma har kai ya gwamnati tarayya ta dauke su da muhimmanci kwarai da gaske. Duk da dai alhaki ba kan mu yake ba, amma dai tsarin yanda za a yi da kuma yanda za a tallafa wa jihohi suna kan wannan.
To ba malami na gaba ko malama?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wana magana da Abba Ahmad Gwammaja.
To malam Abba.
Yawa, da farko ni tambayar da nake so in yi mai girma minista ita ce, kasancewar ayyukan nan na ruwa an rarraba su cewa karamar hukuma tana da nata ayyukan, jiha tana da nata ayyukan, haka gwamnatin tarayya tana da nata ayyukan, wanda kowanne daga cikinsu yake aiwatarwa a kan sha'anin da ya shafi ruwa. To amma a lokuta da dama sai ka ga ayyuka na gwamnatin tarayya wanda suke a wani bangare na wasu jihohi, ita gwamnatin jihar saka yin taka gida wajen ganin cewa ta yi wa'annan ayyuka, ita kuma gwamnatin tarayya sai ta yi mata sakwatakwa daga ƙarshe a zo ba a yi wannan ayyukan ba. Misali a jihar Kano, za ka ga ayyuka waɗanda suka shafi garuruwa waɗanda suke dab da cikin gari, irin garuruwan da suke a nan hanyar wajen Katsina Road, wanda suke wajen su Babini Duki, zuwa yake sun ɗan dawano suna kusa da gari, amma kuma ayyukan ba sa iya kaiwa ga can.
Minista Gareka.
Ina ji na fahimci abin da yake cewa, amma dai na farko dai ai abin ninka gasu dawano da sauran da suke samu ruwa ba mai gefen gari, ai yana cikin abubuwan da na faɗa da farko
cewa
wani lokaci ai Kano ma alhamdulillah dan wallahi kada aku aje biyu ne zan ce da dama fiye da sai ka ji wasu garuruwa za ka ga ma kamar ma ba ma alamar ma wani gidan ruwa a wannan jihohi. In kana cewa an yi kwata-kwata rufin tsari da ya kamata ko kuma rufin kashe kuɗi da ya kamata a tsara inganta wa'annan wuraren bakatan ruwa da sauransu, kuma a ja bututu, sannan mu ma mutane muna da nani, yanzu kuwa mutane sai su je mutane ma zuwa suke su kai da gonakinsu, sai ka ga gari ya tashi a wurin ko a tsaga layi ma inda mota za ta wuce ba babu. So abubuwa da yawa da ya kamata a yi na tsara garuruwa ba a yanzu, ya kamata a ce manyan biranenmu a ce ana ganinsu suna hayyanzu irin ana duniya na cigaba, mu hayyanzu ina irin gidaje kamar yadda ake a cikin birnin Kano a da, ba isasshen fili da za a ci iska, ba inda mota kwana-kwana za ta bi idan in Allah ya sauke in akwai gobara kowa ya gini yadda ya ga dama a kan titi mutum ya zai gini. To irin wa'annan abubuwa duk su suke ƙara kawo wannan wannan abu, sannan ana ta hayayyafa yawan jama'a yana ƙaruwa, amma gwamnati ba su iya tafiya da ayyukan ci gaba ya tafi daidai da yawan hayayyafan nan da ake yi, ana mutum mutane na tsaye mutane na ƙaruwa. So kuma daga cikin wannan abubuwa
malam minista ina zuwa minista ni fa kamar yadda na fahimci tambayar malam Abba din yana jin mu akan cewa gwamnatin tarayya tana sako-sako ba ta taimakon gwamnatin jihohi, shi yasa ake samu wannan matsalolin.
Wannan ba daidai ba, to ai alhakin ba akan gwamnatin tarayya yake ba tun farko, amma ina to da magana zan jire ta.
To
kada zancen in ta ga aiki yanzu akwai abin da muke kokari na cewa na yi magana cewa za mu dinga ba da kai gwamnatin tarayya ta dinga ba da kai na kashi 30 cikin 100, saboda haka ga mun dawo za mu dawo da haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jiha din da gwamnatin tarayya don a inganta ruwan sha din. To a wani abin da yake faruwa a baya da ko da an samu yi wannan ko kuma ita gwamnatin duk wata gwamnatin ko ta tarayya ce ko ta jiha ta ba da aiki, wataƙila ba a yi tsara abin yadda ya kamata ba tun farko, aka tafi kawai don ana so a ba da kwangila ko kuma ɗan kwangilan ba wanda ya iya aikin ba ne, saboda haka ko kuma na uku an fara aikin an fara sakin kuɗi ɗan kwangila ya fara aiki a zuwa bayan shekara biyu a tsaye da aiki a shekara uku huɗu ya sake samun kuɗin da zai aiki, wato ya za a gama aiki ta ba da lokacin da ya zo aka zo a gama aiki in ba an tsara ruwan nan don mutum 20,000 misali a unguwar, wataƙila mutum ya koma 30,000 so ya ruwa ko 40 so ya ruwan zai inganci zai zama yana da inganci ga mutane. So akwai matsaloli da yawa a kan yadda ake tafi da al'amuran nan wanda filin nan ba zai ba ni dama in yi
cikin bayani ba,
amma in kaira da ana sauraro abubuwan mu ko abin da yare da yawa in mai da nema gara zaka ji mai irin wannan magana mai tsokaci akan irin wannan
saboda kurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka kwana a hali yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya
Jummai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email
Sakonmu na farko a yau yace Salam BOY Hausa hakika har yanzu akwai tabarbarewar tsaro a tattare da gwamnatin Najeriya musamman ganin yadda ƴan ta'adda suka matsa kaimi wajen kai harare akan jama'a gashi ko a jiya Laraba an kai wawan harin kunar bakin wake a Maiduguri inda akalla mutane 13 suka rasa rayukansu sannan an sace wasu Amurkawa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja dan haka fatan mu shine Allah ya mana maganin abin da yafi karfin mu amin Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da magaji Alasaka tashar Magariya Kumu da Malam Husaini Dangote Karasuwa jihar Yobe sai kuma sakon Sale Muhammad Sale da Mariola ce kaito yau shekara 2 kenan a ranar 6 ga watan 1 na shekarar 2016 kasuwar garin Yola ta kone kurmus sai gashi jiya kuma 17 ga watan 1 na shekara ta 2018 ta sake konewa amma wannan karo Allah ya takaita bata kai wancan ba da fatan Allah ya kara kare na gaba amin Wannan sakonku yace Salam BOY Hausa babu maraya sai rago tashi tsayin da wasu al'umma suka yi a wata unguwa dake da magaram dan taimakon kansu da kansu ba tare da sun jira gwamnati ba wannan yayi daidai da fatan sauran jama'an Niger musamman matasa za su yi koyi da wannan mutanen masu kishin kansu sako daga Sada Sa'idu Daura sakonmu na karshe kuwa yace to ƴan uwa talakawa ƴan Najeriya an kusa a kada gangar siyasa ya kamata mu yi karatun tanitsu dan kar a rude mu da ɗan kuɗi kalilan ko sabulun wanka dan mu ba da ƙuri'ar mu dan haka mu yi karatun tanitsu kar mu koma inda muka fito dan a zahirin gaskiya canji da muka yi bai amfane mu da komai ba sako daga mutar dan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano Mai da Garko da Abubakar Sabiu Sabuwa
to a gaida Nazir Ahmed Hausawa da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga Hafsat Maina da takaitaccen labarai
Yayin da lokacin da aka kayyade na daren Juma'a kafin rufewar gwamnatin tarayyar Amurka, ƴan jam'iyyar Democrats da Republicans suna ci gaba da nazarin barin gwamnatin tarayyar bude ba tare da sun yi sassauci kan manyan manufofinsu na siyasa ba. ƴan jam'iyyar Democrats na son kasafin kuɗin da zai bar gwamnatin tarayyar bude yayin da Republicans ke son wasu adadin kasafin kuɗin da zai je kan inganta tsaron kan iyaka domin gyaran dokokin shige da fice Republicans sun aika wa ƴan Democrats dokar da zai cire kariya wa bakin haure su 700,000 da ba su da takardun zama waɗanda suka shigo Amurka tun suna yara amma sun yarda cewa za su yarda da dokar da Democrats ke nema na ci gaba da tallafin kuɗi na lafiya da ake kira CHIP program idan ƴan Democrats din suka ba su goyen baya kan dokar shige da fice Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya ce za a gudanar da zabe a kasar nan da watanni 4 zuwa 5 zabe na farko tun baya da aka hambarar da dadaddan shugaban kasar Robert Mugabe Mnangagwa yayi wa wannan alƙawarin ne jiya Laraba yayin wata ziyarar aiki da ya kai Mozambique
Masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta tayani gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean Ibrahim Jarmeki cewa a huta lafiya ga tawagar yau da gobe nan ta shigo